إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na professor Yaya Gwandu inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yidi cikin kun watan ramadan yau talata 16 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul fatir jiya mun tsaya aya ta 32 yau zamu tashi nan thumma awrathal kitaba alladhina istafaina min ibadina
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim awrathal kitaba alladhina اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
جنات عدن
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
mun ce wannan aya kamar Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkidi yace hiya arja ayatin fi kitabillah ita ce ayat da aka fi sa matsammani tafi bushara tafi faranta ran mu'minai saboda ta nuna cewa duk musulmi indai ba shirka yake ba zai shiga aljanna kamar da hadisi da yawa suka ambaci haka zaka takkasa musulmi zuwa kashi uku Allah yace thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka gadar da littafi shine Qur'ani wanda ya kunshi littafan da suka wuce na At-Tawra da Injila da Zabura da Sufi Ibrahim da Sufi Musa da sauran littafai da suka wuce muka gadar da wannan littafin Qur'ani da ya kunshe su ga waɗanda muka zaba na bayinmu wanda ya nuna cewa mutum ya zama mumini zabi ne na Allah tunda waɗannan da Allah ya zaba cikin bayi sai ya kira ya listafa su haka shi uku cikin su akwai balimu li nafsihi akwai muktasidun akwai sabiqun bil khairat haka mutun ya zama musulmi wata falala ce daga Allah zabi ne daga Allah faminhum zalimun li nafsihi cikin waɗannan da muka zaba Allah bi nastafaina min ibadina akwai wanda ke yawan zalunta kai ne mun fadi wanda yana da tauhidi amma yana tawayewa wajen zuwa mafarillai da kuma yana zuwa muharramai waminhum muktasidun cikin su akwai mai tsaka tsaki wanda yana farillai yana gujin muharramai amma kuma baya yawan nafila baya sallar dare baya azumin nafila baya sadakata nafila baya abubuwan nafila iyaka ce yana tsawa ga farilla amma yana nisantar abubuwan da aka haramta waminhum sabiqun bil khairati bi idnillah cikin su akwai wanda suka yi rigaye da alkhairi da iznin Allah wanda ke tsare farillai suka nisanta haramun kuma suka yawai ta yin ibadu na nafiloli sune azumi alhamis da litini sune kiyamul laili sune sadaka ta tsawi ita nafila sune taimakon mai bukatar taimako sune gaya ma mutane magana ta kwarai sune kare bakin su daga magana da bata dace ba irin da wanda ake buga misallai da su kuma Allah yace zalika huwal fadlul kabir, wannan shine falala babba. Ajiya mun yi bayani Sheikh Muhammad Lamini Shinkidi yace dalilin da yasa Allah ya fara gabatar da zalimul li nafsihi sannan muktasirun sannan sabiqul bil khairati bi idnillahi, saboda kada zalimul li nafsihi wanda ya zalunci kai ne ya yanki tsammani daga rahama Allah, sai aka fara gabatuwa da shi, aka ce Allah ya zabi mutane cikin su, sai aka fara da shi domin ka san girman musulunci da girman kalimatu shahada, indai kana da ita ka samu babban rabo. Don haka sai aka fara da su. Wasu malamai suka ce saboda su suka fi yawa cikin al'umma, yanzu ya lissa wa'annan da abubuwan da wa'annan bayin ke yi, zalimu li nafsi da muktasidun da sabiqun bil khairati bi idnillah, zaka ga na sabiqun bil khairati bi idnillah su suka fi karanta cikin al'umma, wanda yana zo ma abubuwan da Allah ya wajabta, yana jisanta haramun, baya zina, baya shan giya, baya zagin kowa, baya faɗin bakan magana, baya giba, baya ƙarya, baya riƙe haƙƙin wani, baya hasada, baya jiye ma wani, wannan su ne mafi ƙaranta cikin al'umma. Sannan masu bi musu muktasid, sannan wa'inda suka fi yawa su ne zalimu li nafsihi, wa'inda suka zalunci, wa'inda suka zalunci kansu. Duk dai wannan domin malamai su yi taujihin wanda aka fara ambato. Sai Allah ya ce dukkanin su jannatu adnin, aljannata madawwama yadkhulunaha, za su shige ta duk suruka. Don haka ya nuna cewa indai kana musulmi za ka shiga aljanna, amma wannan ba shi ke nuna cewa zalimu li nafsi zai shiga aljanna daga farko ba, zai yi ajinkirta sai Allah ya yi mai azaba sannan ya shigar da shi. Aqida ahlus sunnati wal jama'a shine duk wanda yake da la ilaha illallah yake da tauhidi zai shiga aljanna, amma wani zunubai ne suna sa sai ya fara shiga wuta an wanke su sannan ya dawo ya shiga, sannan ya dawo ya shiga aljanna. Don haka ayat ta tabbatar da za a shiga aljanna ne, amma ba ta tabbatar da abin da zai aukuwa kafin a shiga aljanna ba, wanda wannan ana samu shi a wasu nassosa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka koda an ce zalimul nafsi tabbas zai shiga aljanna, zai yiwu Allah ya gafarta mai ya shiga aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba, tunda bai shirka. Kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashau, Allah shirka ce bai gafartawa, amma yana gafarta abinda ba ita ba. Zai yiwu kuma da hikima Allah da adalcin Allah ya kasance sai ya azabtar da shi. Muna roƙo Allah kada ya sanya mu cikin wanda za azabtar su kafin mu shiga aljanna. Allah ya sa mu zan cikin wanda za su shiga aljanna tun daga farko. Sai Allah ke jannatu adin yadkhulunaha, aljannata madawwama dukkanin su uku nan za su shige ta. Yuhallawna fiha min asawira, ana yi musu kawa cikin ta da awarwaro, min zahabin na zinari, wa lu'lu'an da lu'lu'i, wa libasuhum fiha harir, tufafin su aljanna na alhariri ne. Don haka cikin aljanna ana yi musu kawa da zinari, a nan duniya ana sa awarwaro na hannu. Ana aljanna mun ce an haranta ma mumini ya sa, an haranta ma musulmi namiji a nan duniya ya sanya zinari da azurfa, amma a aljanna halas ne za ya saka kamar yadda mata ke sakawa. Hadisi ya inganta cikin sahihi Muslim, na'am, na zinari banda azurfa. Ita azurfa halas ce ga musulmi ya sa ta tuwa a nan duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tablughul hilyatu min almu'mini haythu yablughul wudu, kawa ta mumini ranar lahira za ta kai duk inda alwala ka kaiwa, fuska ta zai tashi tana cikin kawa da annuri da haske, haka hannaye ne inda yake wankewa wurin alwala, haka kai ne, haka kafafu ne da yake wankewa, duk za su tashi cikin annuri da kayan kawa. Don haka a nan duniya haramun ne namiji ya sa zinari, amma halas ne ya sa azurfa. Su kuma mata halas ne zinari da azurfa. A aljanna duka maza da mata za su yi kawa da zinari, za su yi kawa da zinari da azurfa. Shine Allah tabaraka ta'ala ya ce yuhallawna fiha min asabira min zahabin wa lu'lu'a, ana yi musu kawa da awarwaro na zinari da kuma na lu'lu'u wanda ake dukowa cikin ruwa. Wa libasuhum fiha harir, kuma tufafin su alhariri ne. Alhariri a nan duniya haramun ne maza su sanya, haramun ne maza su sanya alhariri a nan duniya, amma ya an je lahira yana halatta ga maza da mata duk waɗannan abubuwan, domin na kawa ne wanda ta wuce wuri na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai hikima ta nasti da musulunci ya ce ya haranta ma maza ya halasta ma mata. Sannan na uku akwai cewa abubuwa ne wanda aka halasta ma mata to suna sa wasu abubuwa suna rufewa, ba su kaɗai suke sa mace ba ta sa zinari ta fito da ita haka. Sai mi suke faɗi, wa qalu alhamdulillahi
alladhi إن ربنا لغفور شكور
Sai Allah ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan, sai aljanna su ce mun gode ma Allah da ya tafi muna da damuwa. Duk lokacin da mutum bai shiga aljanna ba, ba a rasa wata damuwa karama ko babba tare da shi. Kowa yana da damuwa karama ko babba, sai an zo hilin tashi alkiyama sai damuwar ta koma babba sosai. Lokacin da mutum yake ganin wuta gaba gare shi, ga wuta dama ne, wuta hagu ne, wuta baya gare shi, gaba gare shi da shi, sai Allah yana mai tambaya. Lokacin da yake ganin sirati yanzan sai ya tsallaka shi. Lokacin da yake ganin wuta sai ya bi ta saman wuta. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, to mutum yana cikin babbar damuwa. To amma idan ya shiga aljanna sai ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan, sai ce alhamdulillahi mun gode mu Allah da ya tafi muna da damuwa. A duniya mun shigo kananan damuwa, yanzu da aka tashi yawmul fazil akbar, da aka firgita babbar firgita, muna cikin babbar damuwa ta ba musamma koman mu ba. Aljanna ce ko wuta ta gaba gare mu? Aka ce mu annabi Adamu ya fidda ɗan wuta cikin zuriya ta yi, ya tambayi Allah nawa zai fi suwa? Aka ce mai cikin dubu ya fidda 999. Kaga duk wannan lokacin mutum zai firgita, annabi ya ce lokacin jariri sai fufura ta fito mai, saboda firgita da tashin hankali. So duk wannan damuwar tashin kiyama ta abubuwan da za su aukuwa sun tafi, sai ce mun gode mu Allah da ya tafi muna da damuwa. Inna rabbana laghafurun shakur, hakika ubangijinmu mai yawan gafara ne. Mu san mun yi zunubai da yawa da ya ruhe su a duniya, kuma wannan lokaci ya gafarta muna don shi muka samu aljanna. Da an ce za a kama mu da su, da ya ce zai muna adalci da mun shiga uku, amma sai ya muna gafara, sai ya rufe zunuban, sai ya samu aljanna. Shakurun mai yawan godiya ne. Ayyukan da muka yi ba su cincinci wannan ladar da aka ba mu ta aljanna ba, amma saboda yana shakurun mai yawan godewa, mun yi ayyuka kaɗan, shi kuma ya ƙara muna da lada da yawa, har ga mu yanzu mun shigo aljanna. Sai su ce alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi, wanda ya shigar da mu gidan dawwama shine aljanna. Min fadlihi, daga falalatai. Ko da yaushe za a roƙi Allah, tsakanin falala da adalci yake yi. Ba a roƙon Allah adalci, ba a cewa Allah ya yi muna adalci. Duk wanda ya shiga wuta Allah ya mai adalci, Allah ba ya zalunci. Mutane suna taƙallubi ne, suna kai da kawo tsakanin falala Allah da adalci ne, da falala Allah da kuma adalci ne. Wanda yawa adalci suna wuta, wanda kuma yawa falala sai ya kai su aljanna. Don haka aljanna ba su jingina ga kansu ba, sai suka ce a hallana daral muqamati, sai suka ce me? Min fadlihi. Allah ya samu gidan dawwama shine aljanna, da mu tsaya mu dawwama a ciki. Sai suka ce daga falalatai. Don haka waɗanda an wuta su Allah ya wa, su Allah ya wa adalci. Ibnu Kathir ya ce allazi ahallana daral muqamati min fadlihi yaquluna, in aljanna suna cewa allazi aqana hadhihi almanzila, wanda ya bamu wannan matsayin na aljanna, wa hadhal maqam, da wannan wurin tsayuwa na aljanna. Min fadlihi wa mannihi wa rahmatihi, daga falalatai da baiwatai da rahmatai. Lam yakun a'malu, lam takuna a'maluna tusawi zalika, ayyukan da muka yi a duniya ba su cincinci waɗannan gidajen na aljanna ba. Kama sabata fi sahihi, kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lam yudkhila ahadun minkum amaluhu aljanna, aikin ɗayanku bai isa ya sa shi aljanna ba, babu ɗayanku da aiki ne ka sa shi aljanna. Qalu wala anta ya rasulullah, suka ce hadda kai ya manzo Allah aikin ka bai sa ka aljanna. Qala wala ana, yace ko ni aiki na bai sa ni aljanna. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, sai in Allah ya lullube ni da rahama ce da falala ce. Doka duk wanda ya shiga aljanna falala Allah ne da rahama ce, ba yawan aiki ne bane. Don haka yawan aikin mutum ba ya sa shi aljanna, don shi ɗan aljanna ke gane haka. In sun shiga su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan, su ce mun gode mu Allah da ya tafi muna da damuwa. Inna rabbana laghafurun shakur, hakika ubangijinmu mai yawan gafara ne, mai yawan godewa ne. Wane ne? Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi, wanda ya saka mu a gidan madawwama, gidan da za mu tsaya mu dawwama a ciki, daga falalashi ba su ce daga aikinsu ba. Amma Allah ya tashi yana cewa bima kuntum ta'maluna, abinda ku kasance ku kuna aikatawa to shine ninnin kawa domin ni ne gafurun shakur in mayan muku don haka shi Allah yana jan mutane su yi aiki sai ya ce ku yi aiki in ba ku aljanna amma aljannar ta fi karfin aikin da aka yi sai ya safa lalatai a aljannar la yamassuna fiha nasabun wahala ba ta samu mu a ciki babu aikin wahala a cikin aljanna wala yamassuna fiha lugu kuma gajiya ba ta samu mu ba mu wahala ba muka aikin wahala bale mu gaji don haka gida ne na madawwama na jin dadi wayannan su ake fadin haka wayancan guda uku al-zalimu li nafsihi da al-muqtasidu da as-sabiqu duk suke fadin haka Allah ya sanya su cikin aljanna to wayanda ba su ba fa kafirai ni Allah ya ce wallahi
la ilaha illa huwa
wannan shine dalilin da yasa malamai suke cewa duk musulmi sun shiga cikin wancan cewa guda uku saboda bayansu sai Allah ya kawo kafirai yanzu waɗanda ba su da imani ne yanzu masu shirka ne yanzu masu hada Allah da wani wurin bauta ne yanzu waɗanda ba su yadda da Allah shi kadai ya cancanta a bauta mai su za a magana su waɗanda suka yadda da Allah duk an gamo su cikin waɗancan kashin guda uku sai Allah ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannama waɗanda suka kafirce su kuma suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a kashe su ciki ba bale su mutu ajalin su bai kaiwa bale su mutu wahala ce za su yi tai har abada wala yukhaffafu anhum min azabiha sannan ba za a sassauta musu daga azabar ta ba kazalika najzi kullu kafur haka muka saka mu duk mai butulci ma ni'ima Allah mai yawan kafirci wanda Allah ya halicce shi amma ya fito da wasu abubuwa na yi mai shirka ya hada shi da wani wanda bai halicce shi ba ابن كثير رحمه الله عليه يقول لما ذكر تعالى حال السعداء لوكتين ده الله يفدي حالين الجنه او ان شاء الله مو كرنتا شرع في بيان مآل الاشقياء سي فار بيان حالين تموت فقال سي الله يقول والذين كفروا لهم نار جهنم وين سو كافرچه سو كان سنا ده وتر جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا baza a kashe su ba baza a kai ajalin su ba bale su mutu kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce la yamutu fiha wala yahya dan wuta ba zai mutu ciki ba ba zai rayu ba wasabata fi sahihi muslim ya tabbata a cikin sahihi muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahlun nari alladhina hum ahluha amma dan wuta wanda yake su dan wuta ne banda ɗan aljanna da aka sa wuta su ƙonu a fishe su a mishe su wuta ɗan wuta da aka sa su da yake ahalin wuta ne fala yamutuna fiha wala yahyauna ba su mutuwa ciki kuma ba su rayuwa qala Allahu ta'ala Allah ya ce wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka suka kira suka ce ya kai maliku ka ce ubangijinka ya kashe mu mana mu mutu hakanan qala innakum makithuna wasu malaman tafsiri suka ce sai bayan shekara 1000 sai maliku ya dibe su ya ce innakum makithuna ciku za ku tabbata sun ce a roƙon muna Allah mu mutu don su in sun mutu yanzu a nan duniya kafirai in wahala ta yi musu sai wani ya hawo daga gidan sama wani ya sha guba wani ya soki kai ne wani ya halbi kai ne wani ya sha wata ƙwaya da za ta kashe shi to ranar lahira duk babu wannan don haka in suka ce liyaqdi alaina rabbuka ya utsuwa da dawo ya maliku liyaqdi alaina rabbuka suka ya kai maliku ubangijinku ya kashe mu mana yanke mu na hukuncin mutuwa sai bayan shekara 1000 sai ya ce musu innakum makithuna ciki za ku tabbata fahum fi halihim zalika yarawna mautahum ra'atan lahum ibn kasir yace cikin wannan halin da suke na azaba suna ganin mutuwa ita ce hutu gare su walakin la sabila ila zalika sai dai babu hanya zuwa ga haka qala Allahu ta'ala Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu ba a yanke musu hukuncin mutuwa bale su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu daga azabar ta ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innal mujrimina fi azabi jahannama khaliduna hakika mujrimai suna cikin azaba Allah ciki za su tabbata la yufattaru anhum ba a yi musu fatara ba a dage musu ba a ba su hutu ba a dagewa wa hum fihi mublisuna su cikin ta suke tukanya da ita ya kasance cewa suna cikin wahala a cikin wannan wutar babu mafita a cikin ta wa qala Allah tabaraka wataala yace kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da ta tafi mutuwa sai mu kara musu sa'ira wa qala Allah yace fadhuku falan nazidakum illa azaba ku dan kana babu abin da za mu kara muku ciki sai azaba don haka wanda suka yi kafirci suna cikin azaba mai radi ranar lahira shine wallazina kafaru lahum naru jahannama wa'inda suka kafirci suna da wutar jahannama la yuqba alaihim ba a yanke musu hukuncin mutuwa ba a kashe su fayar mutu balle su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu daga azabar wuta ba kadhalika najzi kull kafur haka muka saka mu dun mai yawan kafirci don haka ni'imar musulunci ba karaman ni'ima bace mi za su ce wa hum yastawiquna
fiha wa hum yastawiquna fiha bal akhrijna
Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha suna ta boda da hargowa cikin wutar suna ta kuka da boda da hargowa suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya Allah afidda mu nan mai shemu duniya zamu yi ayyukan kwarai ba irin wanda muka kasance muna aikatawa ba kaga wannan jan hankali ne Allah ya faɗi abin da za a yi ranar lahira domin kowa ya kula ya lura zai so a sake bashi wani chance ya dawo duniya ya koma yin aiki na kwarai ba irin aikin da yake ba to yanzu yana duniya ya ji wannan me ya kamata ya dage ya yi aikin kwarai ya bar mugun aikin da lahira zai ce amma sai ba zai koma yin iri ne ba don haka duk mun san kanmu duk musulmin da yake zuwa wajen boka yana cikin wannan wanda ke zuwa wajen boka wanda ke zuwa wajen dan duba ya duba ya gaya mai cewa ga abin da zai auku gobe ga wanda zai ci zabe ko ya je wajen boka neman sa'a zabe in ya tsaya ko neman sa'a kasuwanci ko neman sa'a mulki ko neman ya halaka wani ko wani abu da yake kama da haka to yana cikin wanda za su kuka su ce Allah amaishe mu akhrijna na amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal afishe mu wuta amaishe mu duniya mu yi aikin kwarai ba irin aikin da muka yi ba don haka mu ji tsoron Allah wuyin mu da shirka duk mai zuwa inda kabarin wani ya roke shi abinda ba a roƙon kowa sai Allah zai ce afishe amaishe duniya zai yi aikin kwarai ba irin aikin da yake ba a nan duniya ya ji an karanta mai ayoyi Allah ya saukar da ayoyi ya aiku manzanni malamai sun rubuta masu har da cewa sun har da ce masu bayani sun yi mai bayani to a nan duniya ya kamata ya yi aikin nan na kwarai da zai cewa zai yi amma zuwa wajen boka ko mace ta je wajen boka tana buƙatar sa'an mijinta ta mallake shi ko tana buƙatar a halakan mata da kishiyarta to ranar lahira in ta shiga cikin wuta tana harguwa tana kuka tana boda sai ta ce Allah afishe mu mu koma duniya mu yi aiki na kwarai ba irin aikin da muke ba in an mai san duniya ba zan kai kishiyata wajen boka ba ba zan kai mijina wurin boka ba zan bauta maka kai ɗaya babu wanda zan haɗa da kai wajen bauta to yanzu kina da dama kina da lokaci nake yi haka kai ma mai zuwa wajen boka kana da dama kana da lokaci naka canza ka koma ga Allah ka tuba sai Allah ya karbi tubarka sai Allah ya ce kadhalika najzi kull kafur haka muke saka ma kowane kafiri can sai ya ce wa hum yastawiquna fiha suna boda ciki rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu ya Allah ka fidda mu mu yi aikin kwarai ba irin wanda muke aiki ba aikatawa sai Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara shin ba mu rayar da ku ba irin rayuwar dun mai son tunawa zai tuna watan ko mutum ya ce a mai shi duniya ba mai shi za a yi ba tuna mai za a yi ai mun baka cikakken lokaci an baka cikakken lokaci mun rayar da kai rayuwa ta duk wanda yake son ya tuna zai tuna wasu malamai sun yi ta tattaunawa shekara nawa ne mafi yawan sun tafi akan shekara 60 ne saboda hadisi na Imam al-Bukhari ya fisuwa annabi da Imam Ahmad cikin musnadin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'azara Allahu ila muridin Allah ya yanke uzuri ga duk mutumin da akhara umrahu ya jinkita rayuwa ta hatta balagahu 60 sana har ya kai shekara 60 don haka duk wanda Allah ya wa jinkiri har ya kai shekara 60 to Allah ya yanke mai hanzari an je lahira ko ya ce amma sai in yi wani aiki a ce duk shekarun da a baka har shekara 60 cikin su baka samu abin da kake mai da hankali ka lura ka dawo ga Allah ba ya zo da wata riwaya laqad a'azara Allahu ila abdi lalle Allah ya bada uzuri zuwa ga wani bawa ahyahu wanda Allah ya raya shi hatta balaga 60 aw 70 sana har ya kai shekara 60 ko 70 laqad a'azara Allahu ilayhi annabi ya ce lalle Allah ya yi mai uzuri, Allah ya yi mai uzuri. Akwai wasu mallaman da suke ganin cewa ba ma sai an kai shekara 60 ba, ya zo daga Ali bin Hussein Zainul Abidina, ya ce miqdara 17 sana, duk wanda Allah ya kai shekara 17 to ya mai jinkiri. Don haka tun kana shekara 17 sai Allah ya maka jinkiri. Haka ya zo daga Qatada, ya ce ilmu anna qulal umri hujja, kusan tsawon rayuwa hujja ce da Allah yake kama mutum da ita. Don kana nan ana kwana a tashi, kana birthday, kana ta buki, kana ta jin daɗi, hujja ce kake tara ma Allah akan ka. In ka ce ai ban yi 40 ba, sai a ce 39th birthday ga cake inda ka yanka, ka kai da kanka hoɗi aka ce aka muna 38 ga wanda ka yi, 36 ga wanda ka yi, sai ya ta kawo ma. Don haka Qatada ya ce duk wanda Allah yabba dogon rayuwa ya yanke mai hujja, hujja ce Allah yake ta tara mai. A kwana a tashi ya ce na yi ma jinkiri, ba jinkiri kake so ba, ban anshi rayuwarka ba bana, wata shekara wata shekara. Sai ce fa na'udu billahi an nu'ayyara bi tulil umri, muna neman Allah tsari ranar lahira kada a aibata mu da dogon rayuwa. Allah ya ce muna alam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara, ba mu raya ku ba ga abinda wanda ke tunawa ya kamata ya tuna. Don haka alam nu'ammir aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara, shin ba mu raya ku ba wanda duk ya so ya tuna cikin ku ya dawo yake tunawa. Don haka sai ce wa kadna zalat hadhihi al-aya, wannan aya ta sauka, wa inna fihim la ibnu 18 sana, cikin wanda Allah ke nufi da wannan aya akwai dan shekara 18. Don haka duk lokacin da ka balaga, duk abinda aka baka na karin shekaru to jinkiri ne akai ma, wanda yana iya zama hujja akan ka, sai in kai amfani da shi wajen bauta ma Allah sai ya zama hujja gare ka. Don haka ko Qur'ani wal Qur'anu hujjatun laka wa alayka, Qur'ani ma hujja ne gare ka ko akan ka, ka karanta ka har da ce ka iya karanta mi kai aiki da shi, ko kuma ka ce ma Allah na karanta kuma nayi aiki da shi, ka faɗi kaza haram ne ciki na gudane shi, ka faɗi kaza ya kamata ai kuma nayi. Don haka sai kasance hujja ga wanda ya karanta shi na shiga aljanna. Haka ita ma rayuwa take, ko dai ta kasance hujja ga wanda yayyita da yawa, ko kuma ta kasance hujja gare shi. Allah ya sa ta kasance hujja gare mu ba akan mu ba. Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara, shi yanzu ba mu rayar da ku ba abinda wanda ke son tunawa cikin ku zai tuna. Waja'akumun nadhir, kuma mai gargadi ya zo muku. Shi ma malamai wasu sun ce mai gargadi ana nufin horhura, horhura ta zo muku, duk wanda horhura ta fito ma to mai gargadi ya zo mai, cewa lalle ya gane. Kamar da Hausa ke cewa Azra'ilu ya barbada maka gishiri, wata ya ce baka kula irin kai ai kusai ka ba kake da fafari farin nan, to gishiri ne ya zuba maka cewa kai ka isa ci ka fara nuna. Saraka ya kamata a ce ka kula, kuma horhura tana fara fitowa da shekara 33 zuwa sama. Shekara 33 kaga lokacin ka fara, ya kamata ka shiga ta yin kanka. Wasu suka ce annabir yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma wannan riwayar ta cewa annabir ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam, ita tafi cancanta, ita tafi zama mafi rinjaye da malamai suka rinjayar, cewa wanda duk aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nan, ba dole sai yayi horhura ba, to wannan ya zama hujja gare shi, da cewa Allah ya ce ba aiko maka mai gargadi ba. Fadhuku, ku ɗanɗana wutan nan. Famalil zalimina minna, sai azzalumai waɗanda suka yi shirka da Allah a duniya ba za su samu mataimaki ba. Wannan duk ana gaya mana ne domin mu shiga taitayinmu, mu kiyayi faɗawa ga shirka ga Allah. Duk abinda za ka yi na saɓo, ji masu saɓo duk sai aka haɗe su can ciki, aka suka zan cikin waɗanda suka zalunci kansu. Amma masu shirka ne aka keɓance su daban, ya kasance su maganar shiga wutar jahannama ce, kuma su dawwama a cikin wutar jahannama. Don haka mu ji tsoron Allah, mu nisanci duk abinda zai kai mu shirka, duk abinda zai kai haƙƙin Allah a haɗa shi da haƙƙin wani, to mu nisanci yin haka. Ko ƙarama ko babba, in dai shirka ce, mu guji riya da gwada ma mutane mun iya, da son mutane su yaba abinda ake don duniya ka yi shi don mutane su yaba, wannan akwai haɗarin gaske. Don haka ya kamata mu kula. Azzalumi, Allah ya ce fadhuku, ku ɗanɗana. Fama lizzalimina min nasir, azzalumai ba su da wanda zai taimake su ranar alkiyama. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ardi,
inna Allah alimu ghaibis samawati wal ardi, إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
طيب، sai Allah ya ce inna allaha alimu ghaibi samawati wal ardi, hakika Allah shine masanin abinda ya faku a samawat a samai wal ardi da kasai da kasa bakwai har kasan bakwai da har saman bakwai da abinda asamanta duk Allah ya san abinda ya faku a kai. Allah mai tsananin ilmi ne, innahu alimun, lalle shi mai tsananin sani ne, bi za ta sudo da abinda kiran za suka boye. Wannan tambihi ne ga munafukai, ko da sun boye wani abu na shirka, sun boye wani abu na saba ma Allah, to Allah masani ne gare shi, domin munafukai su ne wanda suka bayyana musulunci a bayyane, amma suka boye kafirci a ciki. Kai ya kasance musulunci ga kana yi na eye service ne, kana yi don mutane su gani su yaba, don mutane su ce ka iya, kai ya kasance haka. Ya kasance kana yi ne hazzuci, duk abinda ka kai gaban jama'a kana yi ne a bayan jama'a, babu wata ibada da sai kaga jama'a ka kaɗe ta shi ka yi ta. A'a, ya kasance kana da wata ibada da ka kai a ɓoye wadda jama'a ma ba su taɓa sanin ta ba. Ya kasance har ka rasu ba a san kana ba wani sadaka ba. Ba duk wanda ka ba sadaka sai ka zo ka gaya mutane ba, na ba wani, na ba wani, na ba wani. Duk abin da ka yi sai ka ɗauko ka sa a social media na alkhairi cewa kai ka yi kaza, kai ka yi kaza. Ya kasance kana da wani abu a ɓoye. Don me? Domin munafukai su suke ɓoye, su suke ɓoye mugun abu su bayyanar da na ƙwarai. Don haka a nan bayan Allah ya magana muminai kashe-kashensu, a can babu munafuki cikin waɗancan. Zalimu li nafsihi ba munafuki ba ne. Mutum ne wanda yake ya yi imani da Allah a bayyane da ɓoye, wajen aiki ne yake samun tasgaro, yake samun matsala. Amma shi munafuki sai aka haɗe shi da kafirai. Allah ya ce innahu alimun bi zati sudur, Allah masani ne da abin da ƙiraza suka ɓoye. Abin da ke cikin ƙiraza Allah ya san shi, ya san abin da ke cikin ƙirjin kowa. Ka yi ƙoƙari ka gyara abin da ke cikinka. Ɓoyenka ta yi kyau kamar bayyanenka, ya zan baka hasadar kowa. Yanzu wanda ke shan giya ana ganewa, wanda ke neman mata ana ganewa, wanda ke sata, amma wanda yake hasadar wani ba a ganewa, yana ciki ɓoye, sai ya ɓoye cikin zuciya. To Allah ya san wannan. Ka tsarkake zuciyarka daga hasadar kowa da jin zafin wani. Sai Allah ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa.
فمن كرم فعليه كفر ولا يزيد الكافرين
كفرهم عند ربهم الا حسنا. سألنا كيف يقول قدروري نيدي ايكو نيدي ابو وندي كيف ان الشركه ينسو بابو وندي كيف yace huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi, shi ya sanya ku mamaya juna a bayan ƙasa, halifofi bayan ƙasa, wa'annan su tafi wa'annan su dawo. Shekara ɗari da ta wuce duk wanda annan babu shi wasu ne annan, shekara ɗari masu zuwa duk wanda annan babu shi wasu ne. Haka wasu ka tafiya, wasu na tahowa, kun ba sai an jira wasu sun fita ba sannan wasu su shigo kaɗan kaɗan ba tare da an gane ba. Wasu sun haifi, wasu suna da rai sun yi jikoki, suna da rai sun mutu, wa'annan sun tashi, su kuma sun hayayyafa sun yi jikoki. Shi ne Allah ne ke sa ku halifofi bayan ƙasa, babu mai iya yin haka in ba Allah ba. Yanzu duk yadda ci gaba na ɗan adam ya kai, da shi ke yin mutane ya sa su bayan ƙasa, da ba zai bar nau'in mutanen da annan ba, da zai ga duk ba su yi mai ba. Wani zai Bature zai ga cewa za a yi baƙar fata, duk ba su yi ba, gaba ɗaya a kashe baƙar fata, sai a buga Afirka a sa mata jaminti gaba ɗaya, a ce ya kamata a tadda waɗannan dannan. Ko kuma wasu mutane da yake ganin kamar cikin wahala suke, ko wasu mutane da yake ganin cikin ƙazanta suke, ko kaza. To amma da yake Allah ka yi, sai Allah ya sanya mu halifofi bayan ƙasa. Don haka wannan ayat tana magana da wa? Tana magana da kai da ni da kowa a ɗaiɗaikunmu. Allah shi ya ga dama ya halicce ka haka. Da ‘yan adam ake ba zaɓi, ko unguwarka ko wani ke ganin ba sai an halicce ka ba. Don ganin cewa in dai shi ne ta tashi gaskiya, kai dai a hidda kai ba da kai ba. To amma sai Allah bai mai haka ba, sai Allah ya halicce ka bayan ya yi babanka da kakanka da babane da kakane har zuwa annabi Adamu. Guda ya tafi, guda ya taho. Me yasa ya halicce ka da hikima, ce ya halicce ka da ilimi ne? Inda za a ce wani ya faɗi hikima halittarka, zai ce shi bai ga hikima halittarka ba, zai shi bai gani ba. Amma shi Allah ya sani da mutane da ƙwari da dabbobi da aljannu da tsuntsaye da kifaye da na cikin ruwa da na cikin tudu, duk Allah ya san hikimar da yasa ya halicce ko kuma ba dole bane mu sai mun sani. Wallazi ja'alakum khala'ifa fil ardi, Allah shi ya sanya ku halifofi bayan ƙasa. Faman kafara fa alaihi kufuruhu, duk wanda ya kafirce ya butulce ma ni'imomin Allah, ya butulce ma Allah, yake bauta mai, to kafirci ne yana nan gare shi. haka ba kowa zai cuce suwa ba don kai wanda kai imani ka gode ma Allah wanda yayi kafirci kaga na ga muku wannan ayat tana magana akan daidaikun mu ne shi ya sanya kowane mu khalifa sace to cikin mu duk wanda ya kafirta kafirci ne yana nan gare shi babu abin da zai rage Allah don Allah ya sanya ka khalifa bayan ka sa don ka bauta mai sai zan baka bauta mai ba kafirci ka zaba ka yi to wannan kafirci yana nan gare ka kuma wala yajidul kafirina kufuhum inda rabbihim illa maqta kafirai kafircin da suke babu abin da yake kara musu wajen ubangijin su sai kiyayya yana sa Allah ya ki su Allah ya tsane su Allah ya nisantar da su daga rahama tai daga yadda gogurin yadda mutum ya waye kafirci gogurin yadda yake nesa da rahama Allah wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara babu abin da kafircin kafirai ke kara musu sai hasara domin kara dawwamar da su yake a cikin wutar jahannama kara dawwamar da su yake a cikin azaba duk wanda ya samu kai ne a matsayin musulmi to ya gode ma Allah ba karamin ni'ima bace duk sau abin da bai samu ba ko menene to bayan musulunci yake daga baya na duniya ne daga baya zai iya samu zai samu ba ya an je lahira aka dan tsana mai aljanna komi wahalar da ya sha duniya Allah ya fi sai ya tambaye cewa ka taba jin wahala a duniya ce bai taba jin wahala a duniya ba saboda dadin aljanna in ma nar ibada ne ya kasance ibada ce bai kai inda ya kamata kai ba in an sashi aljanna dai ya shiga cikin dadin da bai taba shiga cikin iri ne ba don haka babba asara ita ce kafirci Allah ya ce wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara kafirai babu abinda kafircin su zai kara musu sai hasara daga Allah mun gode maka godiya bayan godiya da ka halice mu a matsayin musulmi Allah ka ba mu ikon ci gaba da gode ma akan ni'imominka kul a ra'aytum
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه
Allah ce kul ara'aytum kace ku bani labari me kuke gani shuraka akumul ladina tad'una min dunillahi wayanna abukan tarayya da kuke kira kuma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ardi ku gwada min abinda suka halitta bayan kasa mun karanta irin wannan ayoyi cikin suratul saba ko duk wanda bai halitta bai cincinta a bauta mai ba inda Allah ya hade su ba su halitta ba su hada komai da Allah ba wajen halitta ba su mallaka komai kuma ko ceto ba su iya mallaka sai in Allah ya musu izini don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ce ku bani labari wa'annan abin tarayya da kuka hada da Allah wanda kuke kira kuma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ardi ku gwada min me sun ka halitta a cikin kasa ku ce Allah muna bauta musu ne su suka halicce ka ƙaro kaza da ƙaro kaza da dabba kaza da dabba kaza am lahum shirkun fis samawat ko kuma suna da wani share suna da wani yanki na abudda suka mallaka a cikin sama in kasa ba su halicce komai ba sama suna da wani abin mallaka ba su da shi a sama ba su da shi a kasa am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu ko kuma mun ba su wani littafi da suna da hujja akai su shirka da shi mutanen makka ne da ke shirka ba a taba saukar musu littafi ba ba a taba aiko musu da wani manzo da ya zo musu ba da wani littafi da za su ce ciki suka ga cewa abauta malata da uzza da manata masu bautar wani Allah a yau su ma ba a taba saukar musu da littafi ba ba a taba ba su wata hujja ta ai shirka da Allah ba komai yana da hujja bancin shirka da Allah shi bai da hujja bai da dalili domin ana bauta ma wanda yake halitta ne su kuma ba su halicci komai ba don haka ba su cincinci a bauta musu ba afa man yakhluqu kaman la yakhluqu Allah ya ce yanzu ana hada wanda yake halitta da wanda baya halitta ba daidai suke ba su haduwa don haka wanda ya kamata a bauta ma shine wanda yake halitta Allah ya ce am lahum shirkun fis samawati ko suna da wata shaya suna da wani shirka wani tarayya da Allah da suka yi wajen samar da sama am atainahum kitaban ko kuma littafi mun ka ba su fahum ala bayyinatin minhu wanda suke da wani shaidu inda Allah kusan su mushrikai da yake ba su da littafi don shi aka haramta kowace irin hulɗa da su yanzu ahlul kitabi su ma kafirai ne innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina su ma ahlul kitabi kafirai ne amma kuma su da shirka amma ba daidai suke da mushrikai ba wanda ba su da littafi a baka littafi dai dan baka littafi dan wuta kake misali in baka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu yahuda da nasara da adda littafi suna karantawa ina amfani su lahiyar shiga aljanna ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan wuta kake ko an baka littafi haka ne na mushriki amma kana da wasu bambance-bambance a nan duniya da Allah ya bambance kun ga an yadda mutun ya auri ahlul kitabi musulmi amma ba a yadda ya auri ba da mushrika ba saboda me saboda su ahlul kitabi Allah kalla akwai littafi littafin nan yana cewa ga daidai ga ba daidai ba wajen mu'amala mafi yawa littafai wajen mu'amala duk ɗaya ne naga za su ci a kyautata kada amunana mushrika ko mushriki ba su da wani littafi da aka sauka san musu yanzu shi ahlul kitabi da adda at-taura da injila in yace ya kashe ka ko ya cuta ma cikin littafi ne akwai abin da aka ce kai ya kashe ka kai ya cutar da mutum kai ya yi kaza amma mushriki wanda bai da littafi da ya kashe ka da ya raya ka da ya sata da kai ya sata duk ɗai ne bai da littafi don haka duk wanda bai da littafi to akan shirme yake tafiya shi zai zayyana ma kai ne shi ya tsara ma kai ne yadda zai tafiya kuma duk abin da ya gani daidai shi ne daidai duk abin da ya gani ba daidai ba shi ne ba daidai ba don haka yanzu inda ahlul kitabi da ya kashe da ya raya akwai bambanci saboda cikin littafi ne an ce ya raya cikin littafi ne an ce ya taimaka cikin littafi ne an ce ya basuwa cikin littafi ne an ce ya ji tausayi cikin littafi ne an ce mai lahira akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi da za a yi mai akwai kyautatawa ga wanda ya kyautata akwai munanawa ga wanda ya munana wannan daya ishe ji tsoro in ka auri mata ahlul kitabi ka san in ta cutar da kai cikin littafin ta an ce in ta cutar da kai kaza tana zuwa inda ake musu karatu ana cewa wanda ya cutar da wani kaza amma mushriki bai da wannan babu abin da ke garai don shi Allah ya ce am atainahum kitaban ko littafi mun ka ba su fahum ala bayyinatin minhu suna bisa wani babban dalili da littafin cewa ai Allah ya ce mu yi shirka Allah ya ce mu yi kaza bal in ya'idu zalimuna ba in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura babu abinda azzalumai kawa junan su alƙawari sai rudi duk wani abu da za su ce babu tashi alƙiyama wani su ce mun je alƙiyama ni zan doke maka laihinka wani su ya ce kaza duk gaba ɗaya rudin junan su suke ba haka bane an ji alƙiyama in ba mu'minai ba babu masu samun nasara Allah ya sa mu cikin mu'minai ya sa mu cikin masu samun nasara a ranar lahira Allah ya tsare mu da shirka karama ko babba ne nisantar da mu da ita gaba ɗaya wajibi ne na mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu nisantar da kanmu da shirka mu nisantar da wa'anda suke kasan mu daga shirka ko anfusakum wa ahlikum naran mu nisantar da kanmu da iyalanmu daga wuta ba daidai bane mutum matarka kila tana zuwa wajen boka kana mata dariya kai ka san ba daidai bane amma kana mata dariya kana a'a hana ta zakai hanin kwarai zuwa wajen boka namiji ko mace wanda ke zuwa boka ya isa aka sha'awai saboda zuwa boka domin shirka ce kuma shirka ce babba kuma shirka ce da ke kaiwa ga mahalaka kuma yanzu an jarabci mutane da yawa da irin wannan zaka wajibi ne kowa ya san kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wanda kasan ka ka tabbata ka binciki imanin su ka binciki tauhidin su ka tabbata basu shirka da Allah ba an nuna min cewa yau ana an sar taimakon marayu ko ana an sar tallafin marayu don haka abinda muka fadi daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu muna nan muna ta an sar tallafin marayu kuma ana nan gurgudu ana ta bayarwa masawa account suna ta sakawa duk wanda ya saka muna roƙo Allah ya saka mai da alkhairi kuma wannan committee da zai gudanar da wannan abu Allah ya ba su ikon gudanar da shi yadda ya kamata suna nan sun fara fidda list sun fara ayyuka game da marayun da za su samu wannan fa'ida haka wanda a gida wanda za su tura ta account shine Jaiz Bank ne 00 3 4 88 24 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88 00 3 4 2 4 88
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka mu malam alkhairi. Wannan yace assalamu alaikum Wala menene ingancin salati tasbihi?
Salati tasbihi salati ce wadda ta zo cikin sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad da hanyoyi daban-daban ha hanyoyi guda hudu. Dewa cikin malamai suna ganin a hada ta gaba daya hanyoyinta suna tashi kuma tana kasancewa aqallu darajati haye kasance hadisi hasan cikin wanda suka hasanata akwai shabda Sujjin al-Albani akwai malamai daban-daban da suka zo kafin shi don haka insha Allah ta inganta za a yi ta wallahi ta'ala
wannan yace malamai hukuncin hada sallar tarawih raka'a hudu sau biyu da raka'a uku a ƙarshe ina buƙatar ƙarin bayani Allah ya saka mallan alkhairi
wannan yana ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi ma hadisin na Aisha da tace yusalli arba'an la tas'al an qulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an qulihinna wa husnihinna wasu daga cikin malamai sun fassara ta akan cewa raka'a hudu a sallame kuma wasu mafi yawa kuma ma'abuta fiqh sun fassara ta annabi sun yace salatul layli masna masna don haka wannan hadisi yana fassara wancan ne a azumi da dai annabi ya salla cikin masallaci bai taba hudu ya sallame ba amma kina ba da labari a sallar dare yakan yi hudu ya sallame sai suka ce wannan yayi hudu ya sallame yana nufin yayi biyu ya sallame ya kuma biyu ya sallame kamar da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya fassara shi don haka yin biyu a sallame a kuma yin biyu a sallame ya fi lada akwai tahiyya tsakani akwai sallama sannan ya fi fitowa shi muttafaqun alaihi inda malamai duka amma wanda yayi hudu ya sallame kuma hudu ya sallame akwai fassara to wasu malamai dake ganin cewa ana haka don haka babu laifi wallahi ta'ala alam
wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara malam lafiya da sani mai amfani tambaya ta ita ce malam ko ana qabli ko ba adi a cikin sallar nafila
eh ana qabli ko ba adi a sallar nafila Imam al-Bukhari yayi babu cikin kitabus salah yace babu tahawu fil fardhi wat tadawwu yace cikin zamani yace babu yana ana sujudu tahawi a fard al sallar farilla da sallar tadawwi ana yi farilla da tadawwi inda malikiya sun fi da wajaje biyar da ba a suke da bambanci dai tsakanin sallar farilla da sallar tadawwi wajen yin sujudu tahawi kamar misali inda malikiya wanda ya basura a sallar ya karanta fatiha dai ba zai yi sujuda ba haka wanda ya tashi daga raka'a biyu ya miƙe shi ma ba zai yi ba saboda zai yi hudu din ne ya sallame tunda akwai malaman da suka fassara haka ba zai yi sujud dawi ba haka wanda ya sallame daga uku akwai dai wajaje guda biyar da suka lissafa amma ana yi daga sallar farilla da sallu ana yi misali ina ake yi misali a sallar nafila lokacin da ka zo kana sallah raka'a ta dai sai kai mata sujuda dai maimakon ga mata sujuda biyu sai kan mance sai da kana cin raka'a ta biyu sai ka tuna sujuda dai kai raka'a ta farko sai ka kawo wata sai kai sujuda sai kai ba'diya saboda haka ana yi durarin da aka faɗi cewa wanda yake kaza yana yi bancin dan wurare kadan na irin wanda ya tashi da raka'a ta biyu da wanda ya mance sura da wanda ya bayyanawa da asartawa yana ciki shine na uku da na hudu wallahi ta'ala
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan tace Allah shi kara malam ilimi amin tambaya ta shine mai gidan da yana amfani da laya kowane lokaci ya kamata matarsa ta ci gaba da zama da shi ko bai kamata ba
ya kamata na farko ta mai wa'azi ta nuna mai cewa layan nan ba ta amfani ba ta cutarwa ta mai wa'azi in ta san malaman da yake jin magana su ta hada shi da su a ja hankali ne ya bari in Allah ya shayar da shi ta hannunta to sai ta babban rabo babban abin da ake so idan kuma an yi ya ki bari sai a ji balayan nan idan laya ce ta bokaye eh lalle ana raba aure akan haka domin shirka ne idan laya ce wanda yayi ta Qur'ani to wannan sakon Allah ne ba shirka bane domin Qur'ani ba an saukar da shi domin ayi layu da shi ba ko yanzu dai ta ci gaba da yi wa'azi da ta jawo hankalin shi Allah ya shirye shi ya shirye mu wallahi ta'ala
wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam mahaifinmu ya kasance hanyar da yake ciyar da mu hanya ce ta haramu mai muni ƙwarai malam yau shekara shida kenan da na daina ci da kuma amfani da abin da ya fito ta hannun shi tambaya ta shin malam ko hakan daidai ne
cikin in ka tabbatar da cewa abin da ke shigowa ta hannun shi haramun ne abin da ya wajaba kai mai wa'azi shi ma ka jawo hankali ne ka nuna mai ba duk uba ka an san wa'azi da gada ba in yayi maka yadda ba mahaifin annabi Ibrahim yayi maka wahajuni maliya to ka nisance shi ka kuma nisanci abincin da ka daina cin ka tabbata haramun ne daidai ne ka daina cin wannan abinci ka ce mai addu'a Allah ya raba shi da wannan haramun da yake ci wallahu ta'ala alam
wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allah shi kara wa malam lafiya da nisan fara mai albarka yace amin tambaya ta farko yace menene hukuncin haɗe majina wadda ka zama ga makoshi a lokacin azumi kenan
idan majina ga makoshi kake kakka ko ta wuce babu matsala akwai azuminka amma in ka tara ta gabaki sannan daga nan ka haɗe to lokacin babu azuminka din ka tara ta gabaki sai ta zo gabaki ka tara ta ka haɗe ta kare maka azumi wallahi ta'ala bari kunu
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.